بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi safiyar 8 ga watan Sha'ban shekarar Hijira ta 1445 daidai da 18 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na An-Nur Jibwis Juma'at Mosque dake nan Kaku Junction a birnin Zaria a Nigeria mun gabatar da ayyuka na seminar wato taron karawa juna sani na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna kafawar Sheikh Isma'il Idris ibn Zakaria Allah ubangiji ya gafarta masa wannan matashiya da aka bani mai suna malamai a tashoshin sadarwa kalubale da mafita bayan sallama da gaisuwa da kuma maraba da ƴan uwa da malaman da dalibai ƴan uwana da sauran mahalarta ina so na fara tattauna wannan gaba da cewa abu ne sananne a wurin duk wanda yake rayuwa a wannan zamanin cewa abin da ake kira da suna social media ko kuma a Hausance a ce wato kafofin sada zumunta na zamani sun wayi gari sun zama wani sashi na rayuwarmu ta yau da kullum suna da wato rabo mai tsoka na lokutanmu da yadda muke tunani da yadda muke karɓan abubuwa ko muke kore su social media ta yi tasiri sosai a rayuwarmu ta addini da zamantakewa da siyasa da tattalin arziki da dukkanin sauran gabobin da ke da alaka da rayuwarmu a yau wanda haka ya fadada tunanin da dama daga cikin mutane ya kuma hada su alaƙoƙi da mutane daga nesa ya kuma canza yadda muke kallon rayuwa kuma duba izuwa ga cewa addininmu a matsayinmu na musulmi shi ne abu mafi muhimmanci a rayuwar da muke a wannan duniya domin shi ne abin da Allah ya kawo mu duniya don mu kuma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun saboda duk wani abu da zai shafi rayuwar musulmi ya zama wajibi masana da masu ruwa da tsaki da malamai da masu bincike su dukufa wajen ganin cewa ta yaya musulmi za su ci moriyan wannan abu kuma za a kare su daga wasu matsaloli ko rikita-rikita ko sharrori da ka iya tasowa a sanadiyar wannan sabuwar matsala. To musamman kuma social media tana daga cikin abubuwa masu rikici ƙwarai da suke iya shafar rayuwar mutum musulmi a matsayin shi na musulmi ko a matsayin shi na ɗan adam su rikirkita mishi lissafi ga baki ɗaya ko kuma su tada shi daga asalin manufarsa. Ko su yi mishi mummunan tasiri idan bai yi hankali wajen yaya kamata ya amfani da su ba. Na san wannan maganar da nake faɗa ba sabuwa ba ce. Dukkaninmu a nan kusan kowa yana da waya wanda take bashi dama yayin amfani da social media. Hakanan mafi mutane da suke jiyo mu daga nesa su ma suna cikin cincirindan al'ummar duniya a yanzu, wanda suke rayuwa tare da social media ya zama wani bangare na rayuwarsu ta yau da kullum. Saboda kowa a cikin mu ya san irin yadda wannan sashi na duniyar gizo ke cin lokacinmu, ke ɗauke hankalinmu, ke yin tasiri a kan rayuwarmu. Zan yi magana a kan wannan matsala ta fuskoki kamar haka. Na farko, matsayin malami a al'ummar musulunci da kuma ɗan takaitaccen shimfiɗa game da abin da ake nufi da social media da kuma tasirinta a rayuwa, sai kuma alaƙar malamai da ita kafar sadarwar ta wato social media, sai kuma mu je kan ƙalubale ko wasu daga cikin muhimman ƙalubale da kuma ƙoƙarin zayyana wasu daga cikin mafita da za a iya samu akan waɗannan ƙalubalen. Gaba ta farko game da wato matsayin malamai a cikin al'umma. Abu ne sananne cewa malamai fitillu ne a cikin al'umma. Idan na ce malamai anan ina nufin generic name ne na duk wani wanda yake harkar addini. Domin malamai wata tawaga ce ta wasu mutane waɗanda suka shagaltu da ayyukan addini ta hanyoyi daban-daban. Akwai masu wa'azi, akwai masu karantarwa, akwai masu kula da harkokin shugabanci da jagora a tsakankanin musulmai, akwai masu tafiyar da lamurra da suka shafi abubuwan da musulmai suke bukata na a yi idararsu, akwai waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen warware shubuhohi ko maida martani ga matsalolin da musulmai suke fuskanta, akwai masu aikin da'awa da shigar da mutane cikin musulunci, ga su nan dai ayyuka iri daban-daban. Wataƙila ka ɗauka tun daga kan sahu na ƙasa na irin malaman Islamiyya da masu koya ma yara ta da baki da malaman makarantar allo har ka take zuwa manyan malamai na duniya, marubuta, masana wanda duniyar musulunci ke takama da su. Duk waɗannan za ka iya lissafa su a cikin tawagan malamai da suke aiki a musulunci. Waɗannan malamai mafi girman abin da ke gwada darajarsu shine hadisin da ke nuna zuwa ga cewa suna gadan aikin annabawa ne. Mun sani cewa annabawa su ne mutanen da Allah ya zaɓa fiye da sauran mutane. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Imrana wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Kaga Allah ya ce ya zaɓe su, istafa, Allah ya zaɓe su. Ta haka Allah ya ba su aikin su zo duniya a lokuta mabambanta su isar da saƙon shi na tauhidi, saƙon shi na gargaɗi, saƙon shi na bushara, saƙon shi na shari'a, saboda mutane su mutu cikin imani da kyakkyawan ƙuduri da kyakkyawan addini su tsira. Annabawa su Allah ya shimfiɗa wa wannan aiki. To a wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah madaukakin sarki ya hukunta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine khatamun nabiyyin, wanda babu wani annabi a bayansa, sai Allah ya danka wannan muhimmar a gurin malamai, wanda a da al'ummomin baya za a aiko wani annabi ko manzo ya gado ta shari'a, sai kuma wasu annabawa masu ƙananan martabar da bata kai tashi ba su biyo baya su yi ta karantar da wannan addini. Kanat banu Isra'ila tasusuhum anbiya'uhum kullama mata nabiyyun khalafahu nabiyyun. Annabawan banu Isra'ila duk sanda wani ya kwanta ya mutu sai wani ya mai shi akan jaddada addinin annabi Musa misali, ko annabi Sulaiman, ko annabi Dawud, ko wani cikin manyan annabawan wannan al'umma ta banu Isra'ila. Ta wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu annabi a bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Saboda haka sai Allah ya ɗora wannan muhimma akan malamai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya tabbatar da wannan aiki nasu a cewarsa, al-ulama'u warathatul anbiya, malamai magada ne ga annabawa. Yace annabawa ba su bar kuɗi da za a gada ba, sai dai sun bar ilimin da za a gada, shine ilimin musulunci, tauhidi da shari'arsa da karantar da shi. Duk wanda ko Allah ya sa shi cikin wannan tawaga wadda za ta zama mai wakilta da ci gaba da aikin da annabawa suka yi, babu shakka Allah ya bashi muhimmin aiki. Haka kuma a cikin hadisi wanda ke cikin Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, wanda duk Allah yake son shi da alkai sai Allah ya fahimtar da shi addini. Yana daga cikin kenan alamar a gane Allah ya nufaci bawansa da alkhairi a same shi da fahimta a cikin addinin musulunci. Wannan alama ce ta Allah ya nufaci shi da ainihin wato alkhairi. Akwai wani athari da al-Imam al-Ghazali ya ruwaito a cikin Ihya Ulumuddin ya danganta shi ga sahabi Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, wanda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa a cikin wannan asarin, ranar alkiyama hatta shahidai sai sun yi gurin ina ma da ba a wajen jihadi suka mutu ba, da sun mutu ne suna karantawa a matsayinsu na malamai. Yace lima ya raunahu yawma idin min karamatil ulama, saboda abin da za su gani ranar alkiyama na daraja malamai, duk da su ma fa masu daraja ne tun a nan duniya an ambaci darajojinsu. Allah ya ce ba su mutu ba, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana cirin rayukansu a sanya a cikin wasu tsuntsaye wanda suke shawagi kasan al'arshin Allah cikin haske na ainihin Allah Ubangiji Madaukakin Sarki. Kuma ranar alkiyama za a ba su ceto, su cici akalla mutum 70-70 cikin danginsu. Amma duk da haka idan suka ga irin falalar da malaman addini za su samu, sai sun yi fatan ina ma da su ma a wannan rukunin suke. Akwai dai maganganu da yawa da suke nuna haka. Allah madauki suke a cikin Al-Qur'ani yana faɗa ƙarara cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ubangiji ya ɗaga darajar mu'minai, kuma yana ɗaga darajar waɗanda aka baiwa ilimi matakai daban-daban. Hakanan kuma Allah ya ayyana cewa malamai suna daga cikin wato wanda suke ba da shaida akan wato ɗayantakarsa, shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah ya shaida da kansa, mala'iku sun shaida da kansu, sannan kuma ya ce wato malamai ma sun shaida cewa Allah shi ne Ubangiji Maɗaukakin Sarki guda ɗaya, abokin abin bautatawa ba shi da abokin tarayya, yana tsaye akan adalci. Haka kuma Allah Maɗaukakin Sarki yau malamai shaida akan cewa su ne masu tsoron shi, inna ma yakshallaha min ibadihi al-ulama. Akwai dai nasoshi da yawa da za a iya hararo su a irin wannan lokaci, waɗanda lokaci ba zai ba da dama a yi ta dabdala a kansu dalla-dalla ba. Sannan mu duka sauran al'umma sai Allah ya ɗaura mana wani aiki cewa duk abin da ba mu sani ba, to malamai za mu koma gare su. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu, ku tambayi ma'abota, ambato ma'abota ilimi in ba ku sani ba. Hakanan walau raduhu ila rasuli wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu. In wani abu ya faru na rikici wanda ba a sani ba, aka ce a maida shi zuwa ga manzo, a maida shi zuwa ga mazuwa al'amari, su ne malamai ɗin da masu faɗa aji, su za su san me ya kamata a yi. Daga cikin karama da Allah ya yi wa malamai, Allah Maɗaukakin Sarki ya ma yafe musu kuskuren da in suka yi ba da ganganci ba. A cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisin Ibnu Buraida wanda yake cewa hadisin al-Imamu At-Tirmidhi kenan wanda Abu Dawuda, cewa idan sun yi kuskure, ijtahadal hakimu fa aqda falahu ajrun wahid, idan yi kuskure mai magana a cikin addini to yana da lada guda daya. Ko lafazi makamancin wannan, ma'ana yana da lasisin yayi kokarin gano wani abu ta hanyar abin da yake da shi na khalfiyya ta ma'arifa, wanda ba dole bane ya canka ala ma fi nafsil amr, amma ba za a kama shi da laifin kuskure ba. Kuma a aikace haka Allah Maɗauki Sarki ya mu'amalanci annabawansa, kamar yadda Al-Hasan al-Basri yake faɗa, kamar yadda Ibnu Abdul Bari ya rutu a cikin Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, cewa Al-Hasan al-Basri yake cewa da ba dan wannan aya ba ce da malamai sun shiga uku, wace aya ita ce faɗin Allah Maɗauki Sarki wa Dawud wa Sulaiman, idh yahkumani fil harfi idh nafashat fihi ganamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidi fa fahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma. Allah ya ce ya ba da labarin hukuncin da annabi Dawuda yayi da kuma inda ya samu kanshi wajen kuskure hukuncin da Allah ya so a yi a wajen da kuma yadda Allah ya fahimtar da ɗansa Sulaiman kuma ɗan ne masa tambihi ya karba amma dukkaninsu sai Allah ya yaba musu yace dukkaninsu mun ba su annabta kuma mun ba su hikima mun ba su ilimi kenan wannan yana nuni zuwa ga wato afuwar da Allah yake wa malamai idan su samu kansu a cikin kuskure matukar babu san zuciya matukar kuma sun yi abin ne a bisa iliminsu saboda haka zamu ga cewa tarihin al'ummar musulmai tun daga farkon zamani tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa zamanin nan da muke rayuwa malamai sun ci gaba da rike wannan kambin na mutunci da darajar da ake ganin su da ita a cikin al'umma wata rana Sayyidina Umar dan Khattab yana halifan musulunci ya hadu da gwamnan shi a Makka sun hada a Usfan sun tafi ta ziyara aiki sai yake tambayan gwamnan cewa wa ka bari a Makka a matsayin wakilinka kamar acting governor kin sai yace na bar musu wani bawa bararre cikin bayina mai suna Ibnu Abza sai na Umar yace yaya zaka duba mutane Qurayshawa masu daraja jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka rasa wanda zaka sanya musu a matsayin wakilinka sai bararren bawa kuma ka cin mabaka fata ne sai ce ma Umar gaskiya ne na laliba ne naga cewa wannan bawa makarantun alqur'ani ne masanin gado ne masanin fara'id ne da hukuncin hukuncin sallah sai Umar yace gaskiya ne dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana inna Allah la yarfa'u bi hadzal qur'ani qauman wa yad'u bihi akhari lalle Allah zai daga darajar wasu mutane da wannan alqur'ani wasu kuma yayi kasa da su muslim ya ruwaito wannan kissa saboda haka aga bararren bawa ne a cikin Qurayshawa jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajar su da karamar su da zabin da Allah ya yi musu duk wannan bai hana a daura musu wani wanda a dangantaka bai yi ko kusa da su ba saboda baiwar ilimi da Allah ya masa haka kuma kamar yadda aka ambata a kissar da aka bayar ta musu Abu dan Umair Allah ya kara masa yarda lokacin da aka kashe shi da shi da wasu cikin wanda suka yi shahada a Uhudu wajen sanya su a kabari saboda yawan gawawakin mun sani a tarihance an dinga hada su mutum biyu a kabari daya kuma ba za a hada su haka kawai ba tare da wani sanin wace ka'ida za a wajen wanda za a saka shi ta bangaren gabashin kabarin anan ma sai da aka lura waye yafi ilimi nabi ya ce ku kaddamar da wanda yafi nasibi a cikin alqur'ani har a cikin gawawaki kenan haka a wajen gabatar da wato sallah nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummul qauma aqra'uhum li kitabillah akwai wani yaro mai suna ainihin wato Abu Umair wanda karamin yaro ne a lokacin da mutane suke zuwa suna musulunta a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma garin su yana wani kauye kusa da Madina har akan aiko shi rako su zo su musulunta karshen musulunci a lokacin da Allah ya so gare idza ja'a nasrullahi wal fath bayan fatu makka kenan shi kuma in yaje zai tsuguna ne kawai ya jira su gama an san kalmar shahada ya raka su kuma masaukin su daga baya mahaifin shi wanda shine dagacin wannan kauye suka zo su ma suka musulunta yace da muka musulunta sai annabi yace idan mun koma anguwan mu a samu ladan mai kiran sallah kuma limami wanda ya kamata ya zama shi yafi kowa sanin alqur'ani shine limami yace sai aka lalaba duk kauyen mu babu wanda ya kai na sanin alqur'ani kuma yaro ne karami a lokacin yana iya ma yawo babu wando saboda yaran ta shekara shi kaman 7 ko 8 ko makamanta haka kuma saboda mutuncin wannan ilimi nashi dole shi aka saka limami a lokacin haka Abdullahi dan Abbas mu kalli irin yadda ya samu martaba da daukaka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rusu ya bar shi shekara 14 ko wani abu makamancin haka amma saboda ilimi da Allah ya huwace masa Sayyidina Umar yakan zaura da shi a majalisin sa tare da dattawa da manya da masara yana girmama shi saboda ilimin da Allah ya bashi to haka in ka biyo zamani bayan zamani zaka ga duk inda aka san mutuncin addini to ana mutunta ma'abuta ilimi wanda duk kaga yana cin zarafin ma'abuta ilimi ko yana ganin rashin darajar su ko rashin kimar su ko dai ya zama bai san abin da suke bai san daraja abin da suke dauke da shi ba ko ya zama wani mutune wanda bai san kimar addinin ba ma duk wanda ya san kimar addini ya san kimar abin da mabota ilimi suke dauke da shi zaka ga tilkaiyan yana ba su daraja da Allah ya ba su kamar yadda na ambata bana so na tsawaita game da wannan gaba gaba ta gaba ita ce batu game da wato ita social media ko kuma kafofin sada zumunta na zamani social media a yanzu ba ta buƙatar wani bayani domin abu ne da yake kowa na ganin sa kowa ya sani kowa yana da shi ba ta kuma buƙatar sai an ta fadan wasu alƙaluma na kididdiga wanda kowa zai iya yanzu dinnan ya laluba a jikin wayar sai ya gani kuma alƙamullan na kididdiga kullun ƙaruwa suke amma dai abin da zan faɗa kawai shine galibin masu amfani da kafar sadarwa ta internet to sun fi alaka da social media fiye da sauran kafofin wato shine waɗannan platforms waɗanda mutane suke haɗuwa akai suna yin wata rayuwa da ake ce mata virtual life wato alhayat aliftiradiyya akwai real life da muke rayuwa wannan muna ganin junanmu muna da alaka da junanmu ko kuma wata rayuwa da aka kirkira a wata wadda ba ta da hakika ba ta iya ganin ta a zahiri tana kan wannan hanyoyi ne na lantarki ita suke ce ma virtual life ko kuma alhayat aliftiradiyya akwai waɗannan kafofi da yawa na sadarwa waɗanda kusan shekaru 25 kenan yanzu da fara yaɗuwar su a cikin mutane mafi yaɗuwa a nan Najeriya ko a nan ƙasar mu ta Hausa babu kamar irin su Facebook irin WhatsApp irin YouTube irin Twitter da nan kurkusa irin TikTok wataƙila waɗannan sa daga cikin zaka yi cewa biyar ɗin farko da suka fi yaɗuwa a cikin mutane waɗanda suna ba da dama ka yi alaƙa da mutane daga nesa ka faɗa su faɗa ka ba da amsa su baka har ma ku kalli juna ta hanyar video call ko ku aika da saƙonni da dukkanin nau'o'insu saƙonni na rubutaccen zance ko na murya ko na murya da hoto ko wasu nau'i na saƙonni da ake iya aikawa sannan kuma tana ba da damar wato mutane su yi duk abin da suke a duniyar nan wanda ba sai an haɗu ba za a iya yi kasuwanci tattaunawa tarurruka sharhi saƙonni aikawa da bayanai ko karɓarsu aikawa da kuɗaɗe ko karɓarsu da sauransu kusan yanzu duk abubuwan da muke yi a mabambantan wurare wayoyinmu sun kunshe su tarurruka bankin ganin likita halartar wasu saminoni ko abin nan koyon ilimi har kai digiri da sauransu yanzu ana iya yinsu ta waɗannan hanyoyi san duk abin da mutane sai an haɗu ake iya yi yanzu ana iya yinsu daga nesa musamman a shekarun nan na baya-baya kamar shekaru 10 ko ƙasa da haka da al'amuran suka ɗauki wani salo wanda kusan sun canza duka yadda ake kallon rayuwa a duniya na ji wannan abu ne da kowa ke iya gani to sai kuma suka ba da dama wanda za a iya yin da'awa ta musulunci da waɗannan kafofin wato yadda kowa ke tallata abin da yake da shi su ma masu da'awa da masu wa'azi da masu karantarwa suna da daman su ma su tallata nasu haja kuma wanda za ka ga cewa babu shakka masu da'awa da masu wa'azi da malamai suna istiglalin wannan tashoshi yadda ya kamata ko waɗanda masu da'awa a yankunanmu za ka tarar cewa suna ƙoƙari su ga cewa sun tallata hajjarsu ta da'awa ta hanyar amfani da waɗannan kafofi na zamani abinda ya ba wa kafofin ƙarin wato shahara da ƙarin popularity a cikin mutane a birni da ƙauye kusan ko'ina yanzu kana iya samun wannan ainihin wato kafofi to sai kafofin suka zo da wannan alfanu da suka kawo shi ne yanzu an faɗaɗa ne ɗaka na da'awa da ake yi a yayin da wa'azin da za ka yi ko karantarwa iyakacin shi masallacinka ko majalisinka in ma an yi ƙoƙari shi ne a naɗe shi a cassette na gargajiya irin mai tape wanda kuma yakan dade ma bai je ko ina ba amma a yanzu fa ana iya ayi wannan wa'azin alal hawa mubasharan live streaming ko live coverage zai je ko ina a cikin fadin duniya kuma duk wanda yake so zai iya kallon shi a wannan lokaci ko yin streaming din sa daga baya ya kalla wannan ya fadda dag na da'awa saboda haka malamai da dama yanzu masu bibiyar su ko masu sauraron da'awar su na nesa sun ninninka masu sauraron da'awar su kai tsaye wani yana yin karatu a wa'a masallacin shi mutum 30 ko 50 ko 100 amma daga nesa dubbai ko daruruwan mutane suna biye da wannan karatu kuma ya bada saukin retrieval wanda da idan an yi karatu ka saurara shikenan ka saurara yanzu ko zaka iya saukar da shi daga baya kabi kabi iya abin da kake so kai gaba da shi kai baya da shi ko kuma a yi mishi sarrafawa da aka ga dama a daddatsa shi a sa mishi duk wani abin da ake so a sa mishi na filter ko wani abu a mai da shi da ake so ya kuma bada damar wato wasu waɗanda da malamai ne suna raye kana raye amma baka da damar isa zuwa gare su inda kuma ya bada damar a samu alaka da su mutum yana nan Najeriya zai iya bibiyan malami daga ƙasar Saudi Arabia ko Suriya ko Masar har ya samu alaka da man ana karatu zai shigo cikin majalisin karatun ya yi tambaya ko ya saurari karatun malamin ko ya yi ada'i a gaban malamin na tilawa a bashi ijaza ko a sauke littafi da kai a baka ijazar cewa ka saurari karatun wannan littafi sawa'un daura ce ake yi koko karatu ne yau da kullum akwai dalibai da dama yanzu a sassan duniya waɗanda suke da registration da wasu makarantu a wasu wurare da suke karatu ta haka sawa'un a haramin Makka ne ko na Madina ko a jami'a Azhar ne ko a wasu wurare makamanta haka dalibai da dama da masu neman bayanai suna bibiya ya bada dama kuma har ila yau zaka iya shiga maktabat libraries na duniya a duk inda suke kai bincike daga ɗakinka ka buɗe littafi ka kwafa ka sauke shi a wayarka ko a kwamfutarka in kana so daga baya ma kai printing kamar ka siyo shi a kasuwa duk waɗannan damammaki ne ya bayar waɗanda da ba a taɓa tunanin kuma farkin za a same su har ila social media ta bada damar cewa wato masu wa'azi za su iya baza hajjar su har inda da ba ta iya shiga akwai wuraren da suke lunguna ne ko wurare masu hadari waɗanda ba za a iya kaiwa ba amma yanzu daga nesa da'awa za ta iya kai musu akwai wuraren da watakila idan aka ga irinka kamar mu ahlu sunna ko yan izala akwai inda in ka je ba za ka kai wa'azi ba akwai sufaye inda sun je ba za su yi wa'azi ba saboda ba irin mutanen su bane amma yanzu daga daka mutum yana zaune a ɗakin shi in ma ba zai iya halarta wa'azi yan izala ba to za a turo mai har daka ya kalla a boye ba wanda ya san yaku ko kuma mutum yana zaune bai sani ba ƴaƴan shi da matan shi duk su juye su zama ahlu sunna saboda amma ya hana su shiga makarantar ahlu sunna ya iya kare wannan amma wannan karatu ya biyo su haddaka duna wa'ayin minhu akwai dai abubuwa da dama da wannan kafa ta bayar waɗanda da ba a taɓa tunanin su ba to a tare da wannan alfanu kuma kafar social media ta zo da ƙalubale da haɗuɗɗura masu yawa marubuta da masana da yawa sun yi dabdala akan wannan qadiya a fannoni mabambanta fannoni da suka shafi tattalin arziki fannoni na kiwon lafiya abinda ya shafi psychology mutane fannoni na academic performance na ɗalibai fannoni na masu wa'azi da karantarwa da da'awa akwai abubuwa da yawa da masana mabambanta suka kalla na challenges da illolin da social media ta kawo mutane ni a ganina babu illa mafi tsanani da social media ta kawo mutane kamar cinye musu lokaci ni wannan hisabi na ne wato ina ganin in ka dauki hadisin da Annabi yake cewa na imatani magbunun fihi ma kathirun minan nas asihatu wal farag nemomi guda biyu ana wa mutane da dama kamunga wato ana san matsan mutane sai suna fada kuwa ne a makare game da cewa sun yi asaran waɗannan ni'imomin babu kamar ni'ima guda biyu ni'imar lafiya da ni'imar samun dama ita dai rayuwa da ake yi ta fitowar rana da faduwanta tana nan yadda take ba ta raguwa ba ta karuwa 24 hours in ma kai amfani da su 24 hours da ake kira one day go kafin kai amfani da su ka ci riba su ko kuma kai asara su sun wuce kuma sun wuce kenan to a yanzu zamu ga cewa yadda mutane suke cin lokaci a kowanne wuni kai wa kanka kawai wannan tambayar awa nawa kake batawa wajen bibiyan abin da ke faruwa tsakanin TikTok da WhatsApp da Facebook da Twitter da makamantansu wataƙila mai sauki shine wanda yake cin 1 bisa 3 wunin shi akan wannan wa thuluthu kathir kamar da Ibn Hajar yake faɗa a muqaddimarsa ta taqribu tahdhib ko wa thuluthu kathir ya bu ma a hadisi a 1 bisa 3 lokacin mutum ko a wuni ba karamin lokaci bane kana istihlakin shi kuma ba kowa bane yake istihlakin wannan lokacin akan social media yake abin da zai amfane shi galibi abubuwa ne kawai na bata lokaci da sharholiya da shige da fice wannan kuma sawa'un da malamai da dalibai da sauran mutanen gari da shugabanni da mabiya da matasa da dattawa duk wanda yake amfani da social media galibi zaka samu yana da shi da kanshi yana wa kanshi hisabin cewa lalle yana bata lokaci akai in ba mutun ya dauki mataki ne tsanani wajen ya iya yi wa kanshi horo na ya kashe wayar ko ya kashe datar ko ya fita batunta ba da waya iya tsira daga wannan jarabawa so haka ni a gani na wannan ya daga cikin abuwa mafiya girma lokaci da mutane suke ci tare da wannan akwai tagwaidin sa shine kudaden da social media take cinye mutane da kudaden siyan wayoyi da power banks da charger da kuma ita kanta data da ake siya kullun kamar abinci yadda ake cin abinci haka ake cin data yadda kuma mutum yana jin yunwa yake shiga damuwa haka kuma bai da data yake shiga kwatankwacin wannan damuwar yaji kaman ba inda zai sare shi sai in yana da data wannan kuma babu wanda ya tsira daga wannan sai dai in bai amfani da wannan kafafi sannan ake bance daga cikin matsalar da masu da'awa ko masu karantawa su suka samu ko suke samu na kalubalen da suke yin wannan suke samu a cikin wannan matsala ita ce na faɗi wannan magana a wurare da yawa kuma zan maimaita ta social media ta sauƙaƙa hanyoyin samun ilimi hanyoyin sauraron malamai da saduwa da su da ɗaukar ilimi a gunsu wannan alkhairi ne fil jumla amma kuma akwai wani farashi da ya biyo bayan wannan farashin shine sai ilimi yayi arha sai mutane suka daina ganin darajar shi arha da ilimi yayi mutum yana ganin daga nan yana zaune kawai ya sa data ya hau telegram ya ta sauke karatuttuka iri daban-daban yana saurare ko ya bi facebook ya ta ganin manyan malaman da bai iya samun ganin damar ganin su bai sauraron karatukan su har ya dauka ai shi ma fa yanzu daliban ilimi kuma yanzu yayi karatu a gungwa ne yaji darussa kaza sai ga abin da arha to abu kuma duk in yayi arha a dabi'ance darajarsa takan sauka kimarsa a dabi'ance takan sauka in yayi yawa kowa ya samu to wannan sauƙaƙar da ilimi yayi ya haifar da a cikin tunanin mutane ilimi abu ne mai sauki masu ilimi mutane ne masu sauƙin access to them yana da sauki saka ga an wayi gari mu waɗanda ba masu ilimi ba da mu sauran talakawan gari muna iya challenging din komin girman malami ana iya challenging din sa wanda a da malamai suna da karama da daraja da kwarjinin da magana a gaban su ma sai mutun ya tarawa baki al-Imam Malik yana faɗan cewa suna karatu a gaban Imam Zuhri su gama karatun su fito su rike mishi abin hawansa zai hau suna da tambayoyi a bakinsa da suke su mai tambaya amma ba sa iyawa saboda kurjinin shi haka za su danne tambayar da suke da ita sai sun samu wata dama ta musamman sannan ana iya tambayan algata malam ko me zaka ce game da kaza Ibn Abbas da muke faɗa dazu yana da tambaya da yake so Sayyidina Umar ya dau tsawon lokaci yana ta neman dama da zai tambayi Umar tambayar nan ya kasa har yana bada labari da kansa yake cewa ina ta neman fursa in tambayi Umar dan Khattab akan manil mar'atani min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam da tilka Allah ta'ala anhuma in ta tuba ila Allah yana nan a cikin sahih al-bukhari hadisi da kyar ya kai shekaru yana neman fursa da zai wannan tambayar saboda kwarjinin malanta da kwarjinin malamai. Amma yanzu wato ganin malamai da ake free fallo ga sunan arha kamar jamfa ajas yasa ba a ganin kwarjinin abin da suke tare da shi. Wannan shi ya halasta wa mutane su iya shiga cikin mutuncin malamai su bata su su yi musu duk abin da suka ga dama. Wannan yana daga cikin kalubalen. Kalubale na gaba shine kalubalen wato copyright. Abinda ake saki na content, duk abinda kai na magana ko rubutu ko video, idan ka sake shi akan social media to baka da control akan shi. Babu wata doka da ta iya control din mirai shi. Ko mutane da dama suna iya tala'ubi da shi. Su yanka san ransu, su canza mishi ma'ana, su canza mai fassara. Malamai da dama sun tirsasu a lokuta da dama su fito su yi ta'aliki akan wani magana da suka faɗa a baya. Saboda an samu wasu ƴan jagaliya sun canza ma'anan magana. Ko wasu makiya sun yi distorting message din. Na san duk mun sha ganin wannan. Saboda haka malamai suka fi su kalubalen idan suna kan social media dole su iya bakinsu extraordinarily. Wannan shine matsala game da wato ownership na content. Yaya za ka yi da abin da kake faɗa? Wa adha min hadha wa amar, abin da yake karuwa akan wannan shine musamman content wanda ake delivering din su live streaming, wanda duk abin da ya tafi kenan. A da traditional media ba a yin wani abu a yi shi live wato alal hawa mubashir, sai dai ana watakila wasan kwallo ne ko ana covering din yaki ko rawo. Amma duk abin da yake shiri ne na gidan radio ko TV ko shugaban kasa ne zai yi shi ko waye shi, ma'aikatan jarida waɗanda suka sa aikin jarida sun san abin da yake nufi. Ba za su yarda komai ya tafi kai tsaye ba. Dole sai dai a yi shi a keɓance, editors su zauna su tace menene abin da in ya kai kan mutane babu matsala. Menene abin da ake ganin wannan za a iya consuming din shi, kowa ya consuming babu matsala. Ko a jarida ne, print media, ko a wanda yake wato radio ne ko TV, duka haka ake. Amma yanzu an samu wannan fasaha ta zama gama gari kuma tana hannun kowa, kuma babu wata raƙaba da za ta hana ka, kamar yadda yanzu misali ake ganin mu live din nan. Kuma din da muke karatuka yanzu duk mu almajirai da malaman mu da kowa ana ganin ma ƙauyanci ne a ce karatun ka ba a ganin shi live. Amma kuma fa yana da illa sosai. Domin duk abin da ya tafi live din nan babu wanda zai iya control din sa. Ta yi kuma wani abu akwai tantuɓar harshe, akwai kuskure na ilimi, akwai mantuwa, wani lokaci kuma akwai atifa ta ɗan adam da ta ja mutum ya yi magana da shi da kansa, daga baya zai yi confessing cewa maganar nan ba haka ya kamata yi ta. Amma duka haka za ta tafi alatul, kowa yana gani. To daga nan kuma sai wasu makiya sai su yi istiglalin wannan magana, su dinga kafa mai hujja da ita. Akwai kuma abin da ilimi ne advanced. It's not for the consumption of anybody. Advanced ilimi ne. Ba kowa ake yin shi don ba kowa ke sauraron wannan karatun ba. Na iya tuna muna ɗalibai shekaru da yawa a nan Jama'atu College. In taɓa zuwa wajen wani malami a nan cikin garin Zaria, ni da wasu abokanmu muka ce muna so ya koya mana shu'ara'us sitta. Koranmu ya yi wartake mu, ki kuɗa shi ku ba ni waje marasa kunya. Kuna yara ƙanana zai koya muku wannan karatun. Hai ba na manta wannan magana. Daga lokacin sai na kamar ya cutar da mu. Amma sai daga baya na gane lalle abin da ya daidai ne. Ƙwaƙwalwarmu da ƙuruciyarmu ba ta kai mu koyi wannan ilimin ba za mu iya lalacewa. Saboda a cikin shi akwai batsa, akwai sakin baki, akwai jahiliya. To amma yanzu aka iya ganin wani ya zauna a live yana kanta da wannan littafin. Kuma da minus da wanda yake sabo a karatu da za su iya gani, ba a tantance su waye za su gani ba. Wani lokaci malami na iya faɗan magana da ɗaliban shi shi da su, wanda ba magana ba ce da ya kamata ta zama public. Amma in dai ana yin ta live ta zama public ba yadda aka iya da ita. To akwai wannan matsalar ta live streaming da sauransu. Da kuma wata matsala wacce take dama matsala ce cikin matsalolin ɗan adam, wannan social media ta ƙara tunzurata, ita ce matsalar son shuhura da ɗan adam yake da ita. Yana cikin ɗabi'ar ɗan adam, yana so ya yi fice a kan da sa'o'insa. Wannan ɗan adamci ne. Sai dai mutum ya control ɗin shi da gwargwadon hankalinsa da iliminsa da shekarunsa da gurgudan lissafin me zai je ya dawo amma ba wani dan adam da bai da element na sanya ga yayi fifiko a sauran sa'o'in sa dukkanin mu ai mun yi makaranta ta boko ko ta arabiya kuma kamantar su kuma zamu yi ta yadda muke munafasa da sauran yan ajin mu kowa yana so a ce shi yafi iyawa ko shi yafi cin maki ko shi fa samun position mai kyau dabi'a ce ta dan adam to wannan social media ya zo da dama ta mutum ya zama mashahuri nakin karawa wato a ce kana da mabiya da yawa malamai sun zama mai kon su zama suna da dalibai to mabiya suke nema kuma sun zama kaman sauran mashahurai irin yan kwallo da yan wasan kwaikwayo da makada da mawaka da sauran da ake ce musu celebrities so malamai sun shiga ta bayan fage sun zama a cikin wannan gungu bi wa'ayin aw bi ghairi to wannan neman shuhura tana jan mutane da yawa zuwa ga aikata abubuwan da ba haka ya kamata su aikata su ba wani zai iya ɗauko wata mas'ala ko wata ƙabiya ko ya tada wata ƙura wanda za ta sa ko ina sai an ji labarin shi musamman kuma saboda ɗan adam a ɗabi'ance ya fi yaɗa abin da yake mai tada ƙura wata matsala da malamai suke fuskanta a tashoshin sadarwa shine matsalar mutane masu munanan manufofi da suke tunkararsu akwai maƙiya na aƙida ko na wani abu makamancin haka akwai ƴan damfara akwai mata marasa daraja waɗanda suke tunkaran masu da'awa da manufofi munana iri daban-daban wata akwai ƴan blackmail akwai ƴan 419 da suna iri daban-daban malamai sa daga cikin soft targets din su wanda masu saukin a yanzu-yanzun nan a sa mutum a cikin wata damuwa akwai kuma wato raqaba ta jami'an tsaro musamman idan malami an san shi da influence yana da baki na fada aji kuma yana da masoya ko mabiya da yawa waɗanda suke bin maganganun shi galibi za ka tarar cewa akwai raqaba daga wurin jami'an tsaro musamman masu farin kaya suna bibiyar me yake fada suwa yake hulɗa da su me yake yi me yake kawo ya kawo to wannan idan baka da wani abu mummuna da kake yi baka da matsala da su idan baka saba wa doka baka shiga wata harka ta badakala sawaƙun ta kuɗi ce ko ta wani abu makamancin haka to baka da matsala da su insha Allah sai kai fas dabi ma tu Umar wa Arid anil jahili dan uwa masu albarka har ila yau akwai cikin waɗannan matsaloli waɗanda wajibi ne sai an yi takaran game da su akwai at-ta'alum ganin cewa komai ya zo da sauki to kawai kowa sai da kanshi malami a da malanta da aka sani to sai wani da wani za a zo ma ana ta cige waye zai malanta mutane suna ki a yi ta Allah annabi da mutane su an shi karatu ko wa'azi ko firi hudu ba ko tafsiri kowa yana gudu saboda tsoron abin da ke cikin harkar na tashin hankali ko limanci amma yanzu saboda yin hakan ya zo da sauki baka bukatar sai wani kwamiti sun baka dama baka bukatar sai sarki ya yi itimadinka baka bukatar sai kungiya ta tantance ka in dai kana da waya bai data kawai shi kenan za ka nemi tripod wani ba sai ka samu masallaci ba daki matar shi ba wani dangai wani a cikin motar shi shikenan daga nan kawai ya zama malami ya bude account ya sa ma kanshi suna sheik ko ya daura wa kanshi suna doctor kuma din na ƙarya ne ko ya sa wa kanshi suna imam laqubba wanda suke barraka wa ajiba wa sa'aba amma annas la yatahashuna mutane ba su tsoron wadannan laqubba daga nan kawai shikenan ya zama shi ma suna wata riga kowa malam har kuma abu ya rikirkice mu masu saurare ba mu iya gane ma waye malam domin shi jahili kamar yadda Rabi yake faɗa bai san alkadarin kansa ba ta yadda sai alkadarin wani Ibn Taymiyya yana faɗa cewa malamin shi ya san ɗan uwan shi malami amma shi jahili bai ma san kanshi ba na tsaya san waye malami amma shi malami saboda ya taba zama jahili kafin ya zama malami to ran da duk ya ji wani yana maganar malanta zai iya gane shin malamin ne ko jahili
shi ko jahili tunda bai taba zama malami ba yana gidan jahilci to duk wanda yaje yana maganar malanta sai ya dauka da gaske malami kamar masu kudi ne da mutalakawa azan mutalakawa ba ce gane sai masu kudi ba kowa ya dan yi barazana sai talaka su dauka mai kudi ne amma su masu kudi su sun san su waye masu kudi sun san su waye kuma masu shiga rigan masu kudi in ka ji mai kudi ya ce maka kai wani bi ai wani ai abin tausayi ne ma sai a bashi zakka kai kuma kana ganin wane jiba irin motar da yake hawa jirgunan da yake sawa amma shi mai kudi ya san wannan ba mai kudi bane to haka yanzu mu masu bibiyan su ba ma gane masu waye malamai ko aka gan shi kawai yayi indai yana da taurin rai jur'a ta ya fada ya kafe akan abin da ya fada ce ka ai wannan malamin shi ma akwai magana musamman ya ta taba matsalolin da suke damun mutane ya iya magana akan siyasa ya iya sharhi akan tattalin arziki da halin rayuwa ya iya suka gwamnati ya iya mai da martani to wannan yana ba mutane sha'awa sai a ce da gaske malami kuma shi yanzu irin wannan sharhi da ake yi da maganganu ko a gumme shayi ka zauna za ka ji shi ko a gurin zaman makoki aka zauna cikin kwana uku nan da za a yi sharhin duk wata matsala ta shafi Najeriya a kawo solution ko da solution din is not workable amma za ka ji duk wannan talikin baka buƙatar sai ka saurari malami za ka ji shi in kana sauraron gidan rediyo duk za ka ji wannan talika din in kai bukatun jarida ne duk za ka ji to me bambancin malami kenan da sauran gama garin mutane masu jawabi kaga ba bambanci irin abin da suke faɗa shi yake faɗi halama nashin ma daga gunsu ya ɗauko daga mutum ya ce ai na gani a social media shine hujjarsa abu na ƙarshe da zan faɗa a cikin ƙalubalen shine wannan a social media ta taimaka wajen raba malamai da asalin farfajiyar da aka san su a kanta farfajiyar malamai ta ce makaranta ɗakin karatu wurin bincike wurin nazari wurin koyo da koyarwa amma ta ɗauke su daga wannan farfajiyar ta dawo da su farfajiyar sauran 'yan duniya yanzu malami nawa ne wanda littafan shi suka zama kawai ajiye suke wanda da an yi tafsiri duk sai ya sauke su yanzu alimi yadda ya kusa dinnan da malamai in ka je za ka tarar da wani duk littafan shi ya sauke su ƙasa kanta ta zama kamar empty kamar an mai sata yana ta bincike kafin a ce an ga wata amma yanzu galibin binciken da mutum zai yi kawai da an tambaye shi matsala kawai sai kawai ya buɗe data ya duba a Google me aka ce a nan kuma abin da ya tarar kawai algasuwar samin ne da wuya ya tarar da aljawabu shafi na matsala in dai ana magana ce ta ilimi da wuya a yi maka tambaya baka koma cikin masadir wanda suke sahiha awwaliya ka ga abin yadda ya kamata ba irin yadda za ka gan shi ba in ka bincika a cikin social media za ka iya gani hala wanda yake magana baka sani ba hala ɗan shi'a ne hala wani ɓatacce ne hala wani mulhidi ne ma yake ba da amsa baka sani ba kaga kana al-akhdhu an majhulin wanda kuma galibi muna samun kanmu a cikin wannan tsautsayin ana tambaya ka ko kana so za ka yi lacca ko wani jawabi da wuya ka ce bari in koma cikin littattafai binciko a kawai googling za ka yi YouTube za ka shiga ka ga wani bidiyo da wani malami to wannan sai ya ba da damar a plagiarism mai yawa satar ilimi a sarƙar ilmiya ta yi yawa a cikin mutane yanzu intihar mutum magana da ba tashi ba rubutun da ba nashi ba wanda mu a jami'a mu ma'aikatan jami'a ga prof malamin mu anan sai ya bada shaida akan wannan yana daga cikin min akbaril kaba'ir a fagen ilimi a kama ka da intihal kamar yadda ka san a musulunci a ce an kama ka da kwartanci misali Allah ya tsare mu ko a kama mutum yana bin maza kaga mummuna alfasha ce wadda a addinance a ɗabi'ance ana Allah wadare da ita to haka a cikin jami'o'i da duk wata cibiyar ilimi da bincike ake Allah wadarai da duk wanda aka same shi da intihar ya ɗauko magana wani ya ƙi faɗanta wani ci to zo ne ya zama gama gari har ma kamar ma ba laifi bane ba kamar ma ba laifi ba Allah ya kyauta kamar na cika mu da surutu akan matsaloli ko da fitintunu ya kamata mu fara tsanin mafita wannan gaskiya ina ganin kamar hatsin bara ne kawai ta fuskar wannan kabiyar don wannan kabiyar an tattaunatar da yawa kuma ana ci gaba tattaunata a wurare da dama kawai na kokarin ne localizing mana ita ne da abin da dukkaninmu za mu appreciate cewa mun san da shi ba abu ne da nake faɗa wanda yake sabo ba mafita ta farko ita ce wajibi ne gare mu gaba daya mu daliban ilimi mu masu sauraron malamai su kansu malaman namu wajibi ne gaba daya gare mu sauraron Allah wani ita ce wasiyar da kullun zamu dinga wajuran mu wala kar wasana ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah wajibi ne mu sauraron Allah akan duk abin da muke sauraron Allah nan shi za a ga yawa kowa idan da gaske shi mutumin da ake fadawa na Allah ne sai ya gyara abin da yake na kuskure na biyu wajibi ne mutum ya koyi time management musamman as regard to amfani da social media idan dai kai dalibin ilimi ko malami ko mai bincike ko mai karatu ka saba da time management kwanan nan nake ga wasu dalibai wanda muna karatu da su akwai wani a cikin su wanda kwata kwata baya amfani da social media kullai da aka tura sako sai ya ce bai gani ba sai me yasa ya ce shi baya yin WhatsApp sai to ina maka wasiya da karkai tunda dai ka kawo har yanzu kana iya surviving ba ka da WhatsApp wallahi karkai ka bar shi kawai ka hakura ba ka da Facebook nace wallahi karkai nace ka ganna nan da zan iya hakura da wannan da na hakura da su amma sai daga sanan wani part of my life ci saboda na tabbata ina shan wahala ina asara ina fuskantar matsaloli galibin mu nan matan makuri suke da mu tana maka magana kana duba waya kana sauraron wansa kana kallon wannan in ba ta ka bai fushi ce yanzu sai ta hasala ku fara rikici sai ana yi ana ba su hakuri to haka wanda ya riga yake amfani da social media ya koyi time management iya wani lokaci ne zan yi amfani da shi ga abin da yake na alkhairi a wannan sa'a in an wuce nan kawai in rufe sannan kuma haka nan management na iya platform din da zaka amfani da su idan Facebook da WhatsApp kadai sun ishe ka to kar ka shiga TikTok idan Telegram da WhatsApp kadai sun ishe ka to kar ka shiga Facebook wato ka samu wani kwaya daya ko biyu da suka ishe ka kawai yanda ka san dai zaka iya ganin ƴan mata kusan 10 duk sun burge ka sun baka sha'awa amma duk jaraba ka dai hudu zaka tsaya yi haka ne ko duk jaraba ka sai dai ka tsaya iya hudu shine maximum to ya kamata social media din nan ya zama duk yadda ka kai ga kana son amfani ka tsaya iya abin da zai wadace ka bukata ka kawai wanda ka san cewa ito wannan eh mutanen da muke hulɗa da su malamai na abokan karatu na dalibai na muna yin tawasul ta wannan hanyar da su dan haka wannan abin shi zan yi da shi saura kuma ka hakura kawai abin da ake a can din zaka zo ka ganshi ana yi a inda kake ni yanzu ban da account a TikTok gaskiya ban da shi kuma ban da niyyar budewa ban da account a telling abin nan a mesunin shi Instagram ban da account a Twitter ko iyakaci na kawai Facebook da WhatsApp sai Telegram na hakura da iya waɗannan ya na hakura da iya su to sun isa haka nayi ma wannan nayi ma kaina wannan ne dan na rage ma kaina fitinar da nake shiga akai sai na ga wadalban na ce wallahi da za ku hakura da wannan abun gaba daya kuma yadda kuke gargajiyar ku sai kun faka zama daliban ilimi domin al-ajyalul al-ghabira sun yi dalibta ilimi sun yi malanta ba tare da social media ba kuma sun fi mu mutanen zamanin nan ilimi da nagarta da tsoron Allah da komai saboda za mu iya hakura da shi gaba daya to amma tunda ya zama akwai bukata kana yin banking kana yin kaza kana yin kaza kana sa kudinka kana ajiya kana kasuwanci ko ana saye da sayarwa kaga wannan bukatu ne na rayuwa ba yadda aka iya sai ka iya abin bukatarka sannan kuma sai ya zama akwai at-ta'awun taimakawa juna da nasiha taimakawa juna da nuni zuwa ga abin da ya dace idan mun ga wani dan uwan mu ko abokin aikin mu ko abokin da'awa ya samu wata zamiya ko ya wani tuntube ba fitowa zamu yi ta atakin din shi ba musamman mutumin da ake fista mai zato asali kuma ake ganin cewa wannan abin da ya kuskure ne ko dan adanci ko karancin ilimi wajibi ne a yi maza a fadakar da shi ta hanyar da shari'a ta tabbatar ta nasiha galibi kuma idan an yi suna dawowa cikin haicinsu ni na gwada haka tsakanin mutane da yawa kaga wani ya wata katobara ko ya samu zamiya kana shiga ta DM ɗinsa kai masa nasiha to in ya fada ku cewa ashe da wani ma suna ganin shi ka sai daga cikin hadarin social media ba abinda kake yi akwai manyan mutane da suke kallonka baka san suna kallonka ba ranan wani babban malami ya kai ce mai yace ai na ganka kana yin kaza sai na ji hanta cikina kamar za ta fado ta dubura ta saboda yadda na farkita yanzu malam wani ashe yana gani abin da muke yi to ka dinga tana cewa kusan duk duniya ake kallon ka daka zaka hita kan dan wani abin da zaka fada da kuma yadda ya kamata ka fade shi akwai buƙatar taka tsantsan sannan kuma akwai buƙatar duk abin da zaka yi ya zama matakin abin da ka sani kenan a ilmanci laqad ahsana man intaha ila ma alima duk wanda ya iya abin da sai ta kirta wato duk magana da baka tabbas akan ta duk magana da baka san asalin ta ba duk magana da jiwa kai kawai a gari to kar ka zo ka fade ta wasu malamai zaka ga suna samun irin wannan zaniyar idan aifa ta ja mutun kawai sai mai wasu al'umma kullun goro kai malamin da zaka ga daga baya sai an fito an tirsa samai a ce dole yayi apology ko za ka shi kara wanda kuma zarbabbiya ce kawai ta kai shi ko ka faɗo statistics da bai da ma'ana ko bai da scientific backing suna nan da yawa irin haka jama'a sannan kuma sai kuma ka zama mai hakuri harkar da'awa tana da buƙata zuwa ga hakuri kana malami ko mai wa'azi ba daidai bane kuma a ce wai bayan kayi rubutu ko ka karantar kuma wai duk wanda yayi maka martani sai ka rama ko kuma sai ka bi shi ta comment yadda ya zage ka ka zage shi to ka zama irin shi kenan kai da shi mai bambanci kenan an ce ma sha'abi wata rana wani fa yana ta aibata ka ya kamata ka dau mataki akan shi ce to in na dau mataki akan shi mai bambancin malami kenan da jahili yace ni ina ana ganin la matsayin malami da ilimi na da hankali na shi kuma ba haka ba yayi magana akan na zo na mai mishi to mai bambancin mu kenan babu bambanci kenan ya ja ka zuwa farfajiya ta jahilci to wajibi ne mu kula da wannan da dai abubuwa da yawa waɗanda lokaci ba zai bada dama a yi ta faɗansu ba abu na ƙarshe da zan faɗa shine jama'a ɗaliban ilimi da mu talakawa da jahilai da sauran ma mutane ka ba kai kan malamai kuma sai mun ji tsoron Allah sai mun kiyaye amanar da Allah ya ɗaura mana ta amana da Allah ya ba kowa a cikin abin da zai faɗa faɗin magana mai kyau kyakkyawan zato da adalci a wurin magana abinda muke yi na tinkarar malamanmu da yin musu katsalandan a cikin harkar ilimi ba karamar barna yake haifa a cikin jama'a kuma a wannan saha ta Najeriya kada yake wannan abu saboda ni duk inda naje nakan yi tambaya naje kasashe da dan dama kuma kaftan mu dan nan irin su Niger su Kwatano da sauransu zaka ga irin kalan da suke mana cewa wai ina zira wadannan irin mutane ne wadannan irin mutane ne wani a yamai haka yace mana yace ai su anan Niger babu yadda za a yi wani yaro ko matashi ya fito social media ya zagi wani mai daraja malami ko mai sarauta ko gwamna ko wani mai mutunci yace yin wannan zagin da safe kafin asar an kamo shi amma mu nan yanzu kowa zai kafa kyamara ya ci mutuncin wanda ya ga dama kuma ya ce karanta wa yake kuma shikenan a samu wasu wanda suka fi shi wauta su ta ziga shi suna mai salute jama'a mu ji tsoron Allah mu san da abin da muke faɗa fa za a yi mana hisabi a kan shi kuma daga cikin abin mamakin ma shine wanda muke faɗa a yanzu suna nan fa a nan duniya ma ana ganin su yanzu zaka iya ka faɗi ka mutu da zaran ka mutu ana sanar da mutuwarka me mutane suke fara yi su lalubi ina ne account ɗinka su ga wai meye nasharat din da kake yi me abubuwan da kake faɗa me kake rubutawa me kake cewa da gurgurdan haka za su ga cancantar su maka addu'a ko kasu maka da wurin haka za su hukunta ka a dan wuta kuɗa aljanna mala'iku kuma suna sa cewa wajabat 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 yan uwa masu albarka barin takaita zance na anan abinda na faɗa wanda yake ya dace da abinda Allah yake so ina fata Allah ya bada ladan shi da ni da ku gabaki ɗaya Allah ya sa mu dukkan mu daga cikin waɗanda yake baiwa ladan masu ya sauraro wa'azi ko tunatarwa godiya ta musamman ga kungiyar jama'atu zatu jira wa kamati sunna wadda take ta karamar hukumar Zaria bisa wannan dama da ta bani Allah ya saka musu da alkhairi musamman dan uwa Malam Muhammad Kabir Shikawi da fakam ɗinsa wanda suke ta aiki ba dare ba rana don ganin cewa wannan taro ya kammala kamar yadda ake ganin su Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya kawo mana sauki a cikin matsalolinmu da rigingimun da muke fama da su a wannan ƙasa tamu a wannan yanki namu malamanmu kuma na raye da wanda suka riga mu gidan gaskiya duka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya haɗa mu da su gabaki ɗaya a cikin ceton manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله